nous avons accueilli chez vous Jacques Aristide depuis la capitale américaine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim Gumel, da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiyar Juma'a 26 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilin da kanin labarai.
To, hawa wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da rawar 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, biyo bayan faɗuwar jirgin saman sojan Rasha kusa da iyakar Rasha da Ukraine. Daga nan da an cewa shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Arsenawa don a waren arewacin ƙasar.
Kanin labarin kenan. A ɓangaren rahotonin namu za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan Niger sun zargi Sediyawo ko kuma ECOWAS da yin kafar angulu ga shirin sulhun da aka shirya za a yi, wato na kin halartar taron da suka yi.
Wannan kungiya dai tun tashin hali ba ta bi ba hanyar gaskiya, sai ma in ce da kowane lokaci da aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya.
A can kasar kamar kuwa dokar kudin kasar ce ta shekarar 2024 ta yi hasashen cewa babu makawa sai an zartar albashin wasu ma'aikatan kasar har da kashi 5-25% daga cikin 100.
Don kwanta su kwanta su on the proper into supreme.
A duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara, muna kuma tafe da nasihar Juma'a. Amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da raunar ta wasu 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis, yayin da Falastinawa ke jiran agajin jinkai, inji jami'an kiwon lafiya na Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan rahoton. Har ila yau a tsakiyar Gaza, jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce wani hari da jiragen saman Isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusayrat ya kashe mutane 6. A halin da ake ciki kuma, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da aka kai cibiyar horas da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan Yunis a kudancin Gaza a ranar Laraba ya kai 12, tare da jikkata sama da 75 a cewar Thomas White, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Falastinu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana jiya Alhamis a wani taron gaggawa bisa buƙatar Rasha, biyo bayan faɗuwar jirgin saman sojan Rasha a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Ɓangarorin biyu na kira da a gudanar da bincike. Babban jami'ar siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta ce kungiyar ba ta da hurumin tantance al'amarin da suka shafi haɗarin. Abin da yake bayyana shi ne lamarin ya faru ne a cikin muhallin da Rasha ta mamaye a Ukraine da kuma yakin da ke gudana, in ji ta. Ta ci gaba da cewa don gujewa ci gaba da ta'azzara lamura, suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su guji ɗaukar mataki ko zarge-zarge da ka iya ƙara rura wutar rikicin da tuni ke cikin haɗari. Moscow ta zargi Kyiv da harbo jirgin da ya haɗari a ranar Laraba a yankin Belgorod. Rasha ta ce jirgin na ɗauke da mutane 74 da suka haɗa da fursunonin yakin Ukraine 65 da za su yi musayar fursunoni. Shugabannin sojan ƙasar Mali sun kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 da 'yan tawayen Abzinawa 'yan awarin arewacin ƙasar, in ji kakakin gwamnatin ƙasar Kanar Abdullahi Maiga a wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin a jiya Alhamis. Gwamnati ta lura da rashin yiwuwar yarjejeniyar, in ji Maiga, kuma a sakamakon haka ta sanar da kawo ƙarshen ta cikin gaggawa. Ya ce ba zai yi a ci gaba da yarjejeniyar ba saboda sauran masu ruwa da tsaki ba su tabbatar da alƙawarin da suka ɗauka ba, da kuma wasu ayyukan ƙiyayya da Algeria ta yi wadda ta kasance mai shiga tsakani tun farko. Hakan na nufin yarjejeniyar Algiers wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙulla ba ta da amfani, in ji kakakin. ‘Yan tawayen kuma ‘yan awaren waɗanda ke ƙarƙashin Coordination of Azawad Movement a watan Yulin 2022 sun zargi gwamnatin mulkin soja da yin watsi da yarjejeniyar zaman lafiya.
An ji makaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, inda mahukunta ƙasar suka zargi kungiyar sai dai yawo ko kuma ECOWAS da yan kafar angulu ga taron sulhun da aka shirya yi domin neman ma ƙasar mafita daga takunkuman da aka kakaba mata da iya halartar taron da aka jima ana dakon shi. Daga birnin na Yamai ga Suleiman Mumuni, bar mu da cikakken rahoto.
A bayanan da ya yi wa manema labarai cikin mintoci kalilan, Firayim Minista Ali Muhammad Lamin Zain ya fara ne da zayyana yadda aka saka ranakun zama ana ɗagewa har sau biyu kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan na Niger da shugabannin kungiyar ECOWAS su cimma daidaito kan ranar 25 ga watan Janairun 2024 a matsayin wacce za a fuskanci juna. Sai dai an shafe tsawon wannan rana tawagar jami'an kungiyar bata shigo ba, in banda ministan harkokin wajen Togo Robert Duse da tuntuni ya safka birnin Yamai, in ji Prime Minister Zen.
Wannan kungiya dai tun tashin hali bata bi ba hanyar gaskiya, sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kafa ana ganin tana bude kundin sarkakiya. An ɗauki alƙawarin za a tattauna da su rana ta yau amma ba su zuwa. Tun da safe muke nan muna jiransu. An san ƙasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa, kuma a rashin gaskiya da rashin adalci da aka ɗora ma ƙasarmu, duk da haka aka haƙura ake binsu don a zo a zamna. Wannan rashin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawanmu a ɗage shi saboda mutane suna wahala. Ƙasar Togo ya riga ya zo, wannan bawan Allah yana zuwa yana zawa, dama wancan gamin ya zo suka ƙi zawa, kuma yanzu wannan gamin ma ya zo ba su zo ba.
Rashin samun izinin safka a filin jirgin saman Jore Hamani ita ce hujjar da Lamin Zain ya ce kungiyar sai da yawo ta sanar a matsayin abin da ya hana jami'anta halartar wannan zama.
Na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zawa su safka a filin jirginmu. Aka yi kokari, aka bincika, aka gani an tura musu. Muke jiran su tun da safe har bayan azhar. Aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba, tunda an tura muku izinin zawar duka bai huce awa ɗaya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zawa.
Yunkurin jin ta bakin ministan harkokin wajen Togo Robert Duse wanda ya halarci taron na Lamin Zain ya tutura. Prime Minister ya gaya wa manema labarai cewa abubuwan da ya faɗa sun wadatar.
Voilà. Vous pensez que nous nous allons inventer vous sakaka?
Dama dai tun a jajibirin wannan zama, kungiyoyin kawancan Front Patriotic na masu goyon bayan majalisar CNSP suka tare a wurare akalla uku na birnin Yamai da ke kan titi mai zuwa fadar shugaban ƙasa daga filin jirgi. Da nufin bayyanawa tawagar da ECOWAS za ta turo cewa ‘yan ƙasa ke da maganar ƙayyade wa'adin mulkin riƙon ƙwarya. Sule Mumuni, Barma, muryar Amurka daga Yamai a shamhuriyar Nijar.
An gaida Suleiman Mumuni, Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfili ya sake dawowa da cigaban labaran duniya.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi jami'an tsaron Burkina Faso da kashe fararen hula aƙalla 60 a bara a harar jirage marasa matuƙi da suka kai yayin da suke ikirarin kai hari kan mayakan 'yan ta'adda. Kungiyar Human Rights Watch ta ce harin na iya zama laifukan yaƙi. Rahoton na Human Rights Watch ta fitar jiya Alhamis ya ce har-harin sun saba ƙa'idojin yaƙi kuma sun nuna rashin damuwa ko kaɗan ga fararen hula. Dokokin yaƙi da aka ambata sun haramta ayyukan da suka kasa bambancewa tsakanin farar hula da mayaka, da kuma waɗanda ke sa ran za su haifar da lahani ga fararen hula ko dukiyoyin fararen hula. Yayin da ake kirarin kai masu tsatsauran ra'ayi hari, Hare-haren sun faru ne a wasu wurare biyu masu cinkoson jama'a da suka da kasuwa da kuma wajen wani wurin jana'iza a watan Agusta zuwa Nuwamba shekarar 2023. Ya kamata gwamnati ta gaggauta daukar bincike wato duk gudanar da bincike kan waɗannan laifukan yaƙi da ake zargin su da aikatawa da kuma hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin tare da bayar da isasshen tallafi ga waɗanda abin ya shafa da iyalansu, in ji Human Rights Watch a cikin rahoton. Masu bincike sun ce sun taimaka wata karkanda daukan ciki ta hanyar sanya mata ɗantayen wata karkandar wanda shine karan farko da aka yi nasara amfani da irin wannan dabara da za a iya amfani da ita wajen kokarin cito nau'in farar karkanda ta arewaci da ta kusa bacewa. An gudanar da gwajin ne tare da wasu nau'ikan fararen karkanda na kudanci masu rauni. Masu binciken sun kirkiro tayin karkanda a cikin ɗakin gwaje-gwajen da kwai da maniyi da aka tattara daga wasu karkanda kuma aka saka cikin wata uwa karkanda. Duk da cewa karkandar ta mutu daga baya sakamakon kamuwa da cuta sakamakon ambaliya, masu bincike sun ce cikin ya samu nasara. Sun ce yana tabbatar da za a iya amfani da dabara a cikin farar karkanda na arewaci. Biyu ne kawai suka rage a duniya, duka mata ne waɗanda ba za su iya haihuwa da kansu ba. Daga ƙarshe masu taya alƙali yanke hukunci a birnin Boston na Amurka sun samu wani ɗalibin koyon kiɗe-kiɗe ɗan ƙasar China, wato da laifin bibiyar da tursasawa ɗaya daga cikin abokan karatunsa wata 'yar ƙasar China bayan da ta kafe hoton nuna goyon baya ga demokaradiyya a China a kusa da harabar kwalejin koyar da kiɗa ta Berkeley a ƙarshen shekarar 2022. Kamar yadda shaidun da aka gabatar a takardun shari'a a kotun suka nuna, Shirley Wu mai shekaru 25 ya aika abokin karatunsa wa sakonni ta yanar gizo a ƙarshen watan Oktoba na shekarar ta gabata bayan da ta kafe kwalayen rubutu da ke cewa muna son demokuraɗiyya, muna son 'yanci da kuma muna tare da al'ummar ƙasar China. Wu ya yi barazanar sare mata hannu kuma ya buƙaci ta cire fastocin da ta kafe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai birnin Douala a Kamaru, inda wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu ta ruwaito cewa sakamakon wasu sabbin matakan haraji da gwamnatin kasar ta bullo da su ƙarƙashin dokar kuɗi ta shekarar 2024, babu shakka sai an zubta da albashi da dama daga cikin ma'aikatan kasar, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. A cikin dokar kuɗi ta 2024 ta ƙasar Kamaru, gwamnati ta bullo da sabbin matakan haraji waɗanda ba makawa za su haifar da raguwar albashi ga wasu ma'aikatan tsakanin kashi 5 zuwa 25 cikin 100. Ƙarin bayani daga babban mamba na jam'iyya mai ci FDPC Jean-François Iyanga.
Il faut d'abord le noter, peut-être nous étions sous-taxés. Et que aujourd'hui nous sommes
ya kamata a fara lura watakila dama muna kasa da harajin da muke biya kuma a yau mun kai matakin da ya cancanta kuma ma har yanzu ba mu kai kashi 10 cikin 100 na wasu kasashen ba, musamman idan muka kalli tattalin arzikin mu. Harajin da muke aiwatarwa a Kamaru haraji ne da ya riga yawan zuwa wasu kasashen. Matsalar Kamaru ba dan za mu biya haraji bane ko aksarin haka, ko kuma za a fuskanci hauhawar farashin man fetur, a'a ba haka bane. Amma ya kamata ku gane cewa tattalin arzikin Kamaru ya bunƙasa da kashi 3.9 cikin 100 dangane da kuɗaɗen shiga ba na man fetur ba. Matsalar Kamaru ita ce dai rashin daidaiton kasuwanci kawai.
Ça veut dire que le problème du Cameroun c'est nettement l'équilibre de la balance commerciale.
Abaye dai duk wani ma'aikaci mai samun shigowar kuɗaɗen sa akwai harajin da yake kansa, musamman ya shafi wasu bangarori na albashi da aka daidaita shi ta hanyar biyan wannan haraji da tsabar kuɗi, sannan fadada jerin fa'idodi cikin kima bisa ga hanyoyi da ke kasa don kayyade tushen haraji cikin nau'o'in albashin ma'aikatan, kamar kashi 5 cikin 100 na waya, kashi 10 cikin 100 na man fetur, kashi 5
cikin dare na biyan masu gadi, kashi 5 cikin dare na internet. Wannan yana nuni da abubuwan da aka abanta da kuma wasu cikin ma'aikatan ke samun waɗannan fa'idodin ko wani wata. Gwani ta bangaren haraji karkashin kasashen tsakiyar Afirka, CEMAC, Serge Alexis Mujawa yayi bayani kamar haka.
A force de vouloir trop
ta hanyar so a faɗaɗa haraji za a taɓa waɗanda a yanzu haka ake ƙoƙarin keɓe su, sakamakon haka kuwa ka iya kawo rage ƙarfin kashe kuɗaɗensu, wato kuɗin cefa ne zai ragu. Sannan kuma TVA shi ne haraji mafi samun shigowar kuɗaɗe, shi ma zai sauka. To wannan matsalar ce take da wahala wajen daidaito tattalin arziki. Shi wannan gwani ta ɓangaren haraji yayi karin bayani.
Donc quand est-ce qu'on se dit on ne peut pas être surpris que
a duk lokacin da ake so a ƙara haraji ana ɗorawa ne ga wasu keɓaɓɓun mutane, kuma ya kamata a lura da lamarin da zai iya haifarwa yayin da kuke sa ran shigowar kuɗaɗen haraji, musamman na cikin gida. Ana cikin damuwa musamman a irin yanayin rayuwar da ake yi a yau. Ga hawar farashin man fetur da ke tun ƙaruwa, ga rage albashin ma'aikata wanda kafin shigowar 2024 lamarin bai yi tsanani kamar haka ba.
Revenu. Si vous avez une baisse de revenus, la vie devient extrêmement chère.
Aminatu Sadu, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
Tama da Allah an gaishe ki Aminatu Sadu da wannan rahoto. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Manuniya.
Mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso, sun fi karfin gandoje, saboda haka su yi don mutanen Kano shine yi don Allah. In ko suka yi don Tinubu suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin su.
Muna son mu yi amfani da wannan damar mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu garzaya kotu ayi muna fasara.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke zube ban ƙwaryar kwankwaso kofar sulhun da aka ce Tinubu yayi wa kwankwaso da gandujen da suke ta fama da sabani. Game da maganar murgina rassan wasu hukumomin tare Najeriya zuwa ikokuwa shugaban kungiyar Izala a Nigeria, Sheikh Bala Launa ya ce ai da ma tun ma kafin zabe aka samu irin wannan rudani.
Kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Nigeria a mai da shi Lagos, amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa.
Akan rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Rivers da kuma bukatar binciken tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kuwa manuniya ce ta ji ta bakin wasu tsaffin gwamnoni.
Ina ruwansu da ligar PDP ina ruwansa, wuce na ce wai yarki PDP yanzu a zuwa gari a ce tsaye sai wasu zani bi da gori.
A ce wai a kafa kwamiti na binciken abinda Buhari ya yi, ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba. Ai da Umar Yahaya Duwa ya dauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba, ya ja layi.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bi salon shirye-shirye irin na zamani. Shiri na 154 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke da masu sauraro sansani-sansani. Me yiwa sansanin kuma amma na mabarata ne yasa shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Nigeria Malam Yarima Suleiman Ibrahim ya ce wajibi ne fa shugabanni su sauya tunani.
Gwamnatocin mu na arewa su gane cewa doka ne fa ya kawo mulkin da suke kai, to mu ma doka ne ba da dama cewa a bamu. Muna son mu yi amfani da wannan damar mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu garzaya kotu ayi muna fasara. Ka je ka bi kan titi ka ga inda mutane masu bukata na musamman suke bara. Yo idan muna da ma'aikata ba hukuma ba, hukuma wani ne wanda ake mishi ES wanda yanzu muna da shi, amma saboda rashin karfi na wannan hukumar ba ya ta buka komai. Ya gagara magance mabaratan da suke kan titi, ya gagara samun ma da mutane scholarship, amma idan muka samu ma'aikata namu ta kashin kanmu wanda mu za a dinga bamu haƙƙin mu ba za a dinga tsammuna kamar wasu almajirai ba, tun na san tabbatar muka cewa zamu zama mutane masu yanci, zamu zama mutane da muke ma wa'ansu alfarma. Muna son mu yi amfani da wannan damar mu kira majalisar ɗinkin duniya da su gane cewa su a gurinsu ake kokoyo, a kamar irin su America, su Ingila, da su gane cewa halin da masu bukata na musamman suke a ciki a Najeriya in har ba su kawo mana ɗauki ba, to zamu zama kamar bayu.
Kamar da ɗauke sassan wasu ma'aikatu daga babban birnin tarayya Abuja zuwa Ikokuwa, shugaban kungiyar addini ta Izala a Najeriya Sheikh Balalau ne ya ce dama dai akwai irin wannan zargi tuntuni
a Najeriya. Bukatar da take da shi da a samu shugaba wanda zai zamanto yayi adalci, to irin wayannan korafe kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarters Najeriya a maida shi Lagos, amma jam'iyyar a lokacin tana ta karetawa ba gadan ba haka bace magana ce ta yan adawa da sauransu. To a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to za a ɗauki waɗansu sashin ma'aikatu da an maida su zuwa Lagos, to irin wancan zargin na farko dole ya soma zuwa cewa to ko maganan da ake so a yi cewa za a canja hirkuta za a yi kaza shi ake kokari a yi. To kullum matsayinmu shi ne shugaba ya riƙa lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa, kada zamanto an samu tuhuma da wani abun da bai dace ba tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci. Haka muna fatan ɗauki dukkan mataki da zai iya sanya kwanciyar hankali da walwala da haɗin kan ƙasa da kuma abin da zai taimaka wa zaman lafiya.
Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salalami da cewa yake tsoma baki cikin rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP da shugaban kasa Tinubu da suke yi fa alama ce da ke alamta cewa shugabancin jam'iyyar yanzu akwai rauni.
A wai gari a ce ana rigima a PDP, a ce ainihin Tinubu zai je ya kira sulhu, ko na bakalan ina ruwansa da rigima PDP ina ruwansa, wace yana cewa wai yarki PDP yanzu a wai gari a ce tsaye sai kosa zani ibi da gore kan wuta fi dadan nan ta bata zani manta da cewa mukamusu ne yanzu sunansu ne yanzu da nuku da PDP ce ka zama gwamna ka zama minista kai majalisa kai shugaban kasa kai senate president kai shi ka duk wannan ka kawo su sannan ka zo ka ba maka rinci ba mun gane ba
ya sace tunda ko kuka haife PDP nan ko kana cikin wanda suka haife ta me ka lura ya kawo raunin shugabancin PDP ne yanzu
ita akwai yanayi na zamani da kuma ainihin manta da cewa mejiya saboda haka sai dai ake addu'a cewa Allah ya dado mutane domin ka shine kowa san me shugabanci a madan siffa shugaba ya da siffa cewa ya adalci ana yi yanzu aina aka ce in kawo kai san zuciya a gidan ku akwai maka
kai kokarin jan hankalin shugabanci akan waccan rigima ta ribas kwalliya za a iya cewa ta biya kudin sabulu misali
bai lafa zai akan matsayin kwalliya ba ko sabulu bai lafa zai akan hacci barka kai ta ba a kusa uba da kike na wajen kafa ta a jama'a sassashe to a kalle su a yake da su shikenan
ma'ana an yi aikin da sun ziyo zuwa
fata su yi muna fata su yi
akan kiran da wasu ƴan ƙasa ke ta yi na cewa ya kamata a binciki tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuwa sanata Muhammad Adamu Aleri ne ya ce kada dai gwamnati ta yi gangancin gangara gangarar da na sani.
To bincike baya da kyau wannan lokaci ne a ce ka ci gaba da bincike, amma in ya kama dole in ya kama wajibi an yi tawo da banna to dole wace wannan banna ka yi tsaye a ga cewa an bincike ta, kuma in kuɗin jama'a ne aka ɗauka ka yi tsaye a ga cewa an maida, in ba ka yi haka ba to ba kawo mutane adalci ba. Amma a ce wai a kafa kwamiti na bincike abin da Buhari ya yi ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba. Ai da Umaru Yaya Duwa ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba ya ja layi, amma akwai abubuwan da ya ga ayin ba daidai ba wanda ya ce a gyara. Ana misali kamfanin Aje Akuta da aka sayar kamar refineries da aka ce an sayar, President Umaru Yaya Duwa ya tsaya ce dalli a maida su ga Najeriya kuma aka maida. To irin wannan ba laifi ba ne idan an ce ai haka, kuma ai ana binciken Buhari don yanzu CBN an samu a yi ɓanna da yawa kuma an fito da abubuwa da dama wanda aka binciko. To yana ganin wannan ba laifi ba ne.
To wai kariya da kundin tsarin mulki ba tsofaffin shugabannin ƙasar nan har bayan sun sauka ne?
A'a, kariya in suna cikin mulki, amma bayan sun sauka da gwamna da shugaban ƙasa duk ana iya bincikensu kuma ana iya gurfanar da su gaban kotu a yi musu hukunci.
Shi kuwa tsohon ɗan masarauki nan tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu cewa yake ƙoƙarin sasanta tsaffin gwamnonin jihar Kanan da aka ce shugaba Tinubu na ta yi kawai yunkuri ne na idan zaɓe ya gangaro ya maida su tsani.
Ba matsala ba ne na su shirya, amma ba su shirya don siyasa ba. Kamata ya yi su dubi Allah, su dubi tashiyar da suka yi a baya, su shirya don ci gaban mutanen Kano. In dan dai Tinubu ya shirya su kan siyasa, ni ban ga amfanin shi ba. Saboda abin da ya haɗa su ta addini da abin da ya haɗa su ta matakiya ya yi maganar muƙamin Tinubu. Don shi tunun buniyar shi ya hada su ga baki daya 2027 yazo zai takara ya ci Kano in ni ne Ganduje abinda zan yi shine zan nemi kwankwason because abinda tunun buyar mun zai zama da cewa kaman tunasarwa ne a waje na ashe bai kamata in hada da dan uwana ba in zo in samu kwankwaso mu zauna mu yi magana mu yafe ma juna duk inda muka samu kurakurai idan zan bar siyasar ne gwamma in bar party chairman dan in shirya da kwankwaso don mu ciyar da Kano gabaki daya amma in don dai tunun bu ne to ni ban ga amfanin shiryawan su ba naji an ce kwankwason ma ya tafi wajen shugaban kasa to ni dai ina so in ga mai APC ba ita ta bashi mulki ba al'umma Kano suka bashi mulki in yi muna funce al'umman Kano dan ya bi tunun bu ko dan wani muradin kanshi wallahi Allah sai ya tozarta shi saboda mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin Ganduje saboda haka yi dan Kano dan mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don tunun bu to Allah ko sai ya nuna musu tunun bu ba kowa bane su ma ba kowa bane suna ji suna gane mutanen Kano za su fi karfin
tutun da zamu iya baje muku kenan ashirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwana kamar da su ma kansu suke da yakini domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1218 ne su yi sallamar sakin kujirin da sa iya ma barin su ba zato ba tsammani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mustafa Nasir Batsarin jihar Niger da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar amfani ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne kuma nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفرقو سنانا إدرس بشر الإمام مسلاتين جمعة دكي أبا تكين أبي أستيد دكي قدن تن نيجيريا نسيحر متيو ذات كالي ينيني نا شواغبني سيكو كاليم فأكد مبيانسو يلا ألا شواغبني نمسلميني كو كريستوتي abubuwan da Allah subhanahu wataala ya riga ya dora musu su yi duk abin da zai yi na mai yiwa su tabbatar da sun ɗabi'antar da mabiyansu hanyoyi ko bibiya da ta kamata yau mun wayi gari kasar mu Najeriya misali ta tsinci kanta a cikin matsaloli na rashin wayar da kai idan ka dubi lamurran gaba ɗayansa zaka kalle su a yanayi irin na rashin fahimtan abu sai mutum ya fassara shi da wani abu daban to kira na zuwa ga malamanmu da kuma shugabanni na bangaren addinin Christianity da sauransu a tashi tsaye wajen wayar da mabiya don tabbatar da mun gudu tare mun tsira tare wallahi Allah da yayi Najeriya ya kaddance mu a cikin Najeriya ba wai baya son mu bane ba ko kuma bai san halin da muke ciki ba a ya sani kuma mun sani tabbas ba mu da wata ƙasa wanda tafi ƙasar mu Najeriya idan mun zauna lafiya mu muka ga dama idan muka ji zaman lafiya mu muka ga dama wallahi abubuwan masu sauki ne da zamu yadda mu bi dokokin Allah subhanahu wataala ta kowane bangare za a samu mafita kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fara a cikin alqur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ubangiji subhanahu wataala ya yi mana bayani a fayyace bai boye mana komai ba saboda yana son yan Najeriya yana son mutanen duniya shi yasa ya kawo hanyoyi na tuba idan mutum ya tuba ubangiji subhanahu wataala yana farin ciki dukkan wata matsala Allah ta'ala zai iya yaye masa a lokacin da ya ga dama to rashin wayewa da rashin wayar da mabiya yau mun waye gari kasar mu Najeriya ta tsinci kanta cikin halin kakani kai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fidda mu cikin wannan halin kunci na rayuwa da aka fada a ciki bangaren shugabanci da bangaren mabiya Allah ta'ala kai mana maganin waɗannan matsaloli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Allah mallan sai mu ce amin sun mu amin yanzu ga dan mutan gumul ya dawo da takaitaccen labaran duniya
To a takaice wani harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 20 tare da wani tawas 150 a wata hanyar zirga-zirga ababen hawa a birnin Gaza jiya Alhamis, yayin da Falastina ke jiran agajin jin kai, inji jami'an kiwon lafiya na Hamas.
To masu sauraro baki ɗaya kuma abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma can idan Allah ya kai mu da karfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu mun sake dawowa. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki da suka bada gudunmuwa wajen kammalo shirin musamman Sirfila Hashim Gumel da ya ce ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai injiniyan namu na wato sai wanda ya bada umarni wato Dadi Balawi da injiniyan namu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif ke fata alheri. Wa assalamu.